sallallahu alaihi wa sallam 1333 wanda yayi daidai da 22 ga watan 12 a shekara ta 2011 alisafin miladiya. Kuma a ci gaba da karatun mu na hadithan al-arba'in an-nawawiyya, a yau za mu tashi kuma za mu kare insha Allah hadisi na karshe a wannan littafi, shine hadithin Anas ibn Malik radiyallahu anhu, wanda yake magana akan raja'i da fatan samun wato gafara daga Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf rahimahullahu ta'ala an Anas ibn radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balagat dhunubuka ana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun.
Yace an Anas radiyallahu anhu, magana ta gabata akan Anas ibn Malik, ba wannan shine hadisin sa, wannan ba shine hadisin sa na farko a wannan littafi ba. Hadisi na 13 hadisin Anas ne shi ma, inda yace an Abi Hamzata Anas ibn Malik, wanda mun sani dai Anas dan Malik radiyallahu anhu khadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, yana cikin mutanen da suka fi sanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace yayi hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10, yana masa hidima mai komun ruwa alwala, mai ko wannan da ko wannan gyara wannan irin waɗannan abubuwa din. Yace a shekara 10 nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa masa tsawa ba, bai daga sauci sai kai da Allah ba haka ake ba, bai taɓa masa ba, bai taɓa zagin sa ba, bai taɓa ci masa mutunci ba, bai taɓa cewa me yasa kai kaza ba, abinda aka ce kada yayi haka nan bai taɓa ce masa me yasa ba kai kaza ba akan abinda aka ce yayi shi. Wannan ya nuna halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hali ne na daban, kamar yadda shi kansa Anas din shi ma na daban ne wajen kyakkyawan halinsa. Ya nuna na farko bayan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rashin tsawa din da kuma kyakkyawan hali na biyu da mutane da iya tarbiya, to shi ma Anas din ya kiyaye matuƙa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so da wanda baya so. Mun fahimci wannan? Yawwa. Kuma ba mai taurin kai bane, mai biyayya ne. Wannan dai ya nuna mana haka. Amma dai babban abu shine zamu ga halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan bawan Allah yana cikin mutanen da suka dade a duniya, shi Anas ibn Malik ya hau da dari a rayuwarsa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya taɓa masa addu'a da yawan ƴaƴa, don haka ya rasu jikokinsa kawai an ce sun doshi haka ɗin imanin ɗari, jikoki kawai ya dade sosai. Kuma shi yasa za ka ga ruwayar hadisai daga gare shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, saboda an same shi ya dade bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara yarda da su baki ɗaya. Qala yace sami'tu Rasulullah, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu, yana cewa qala Allah ta'ala, Allah madaukaki yace. Wannan hadisi ne kenan Qudsi ko? Yawa, hadisi Qudsi shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukaki yace kaza. maganar Allah ce amma ba a Qur'ani take ba Allah ne ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta hanyar mala'ika Jibril ko kuma ta hanyar wahayi ilhami wanda duk yana faruwa to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka minka wala ubali ya ibn adam law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibn adam innaka law ataytani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka biqurabiha maghfira wannan hadisi kuma da fada rawahu tirmidhi yarwatu wa qala hadithun hasanun sahih kuma Sheikh Al-Albani ma ce isnadin sa hasan ne isnadi hasan shine wanda bai kai sahihi ba amma ba da'ifi bane kuma ana kafa hujja da shi dama hadisan da ake kafa hujja da su ai amfani da su a iya danganawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade su shine hadisi sahihi da kuma hadisi hasan dan haka wannan hadisin namu ya tsallake gaci za a yi aiki da shi za a kafa hujja da shi kuma za a danganawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ke cikin wannan hadisi wannan hadisi malamai sun ce a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisin da ya kai wannan a raja'i mun san raja'i shine a sa maka fata hope ka ji cewa babu damuwa ka samu nutsuwa cewa insha Allah haduwa da Allah akwai alheri babu hadisin da ya kai wannan duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yake cikin sa bari mu ji ya ce Allah subhanahu wataala ya ce ya ibn adam ya kai dan adam innaka lalle kai ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ma dinnan sun ce shartiyya ce ma'ana mahma duk inda muddin dai da'awtani ka roke ni wa rajawtani kuma kai fatan samun alheri daga wuri na to ghafartu laka ala ma kana minka duk ma irin abin da yake tare da kai shine ma'anan alama kana minka zamu zo mu ji karin bayani kafin mu je can amma fadin sa dai ce ya ibn adam malami sun tattauna anan bai ce ya ayyuhal muslimu ba bai ce ya ayyuhal mu'minu ba bai ce ya kai musulmi ko ya kai mu'mini ba me yasa sai ce ya ibn adam malami suka ce wannan ya nuna wannan maganar tana nan da daddiya ce an fada wa sauran al'ummomi kafin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin yahudawa duk wanda ya bi addinin annabi Musa na gaskiya kafin zuwa manzon Allah sallallahu kafin zuwa annabi Isa kuma ya roki Allah ya gafarta masa ya sa fata da kaunar cewa Allah zai gafarta masa to Allah zai gafarta masa haka nan a cikin Kirista a wancan zamani daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa duk wanda bai imani duk wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kunga shine musulmi da mu sannan kuma ya yadda da wannan ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya fatan da kuma kaunar Allah ya gafarta masa to Allah zai gafarta masa mun ina fatan muku fahimci wannan ma'ana kenan ya kunshi dukkan dan adam duk jinsin dan adam an ga masa wannan bushara din me yasa ake cewa annabi adam asalin wannan sunan nasa sun ce an sa masa sunan Adam ne saboda an halicce shi daga wato saman ƙasa wato turbaya da take saman ƙasa asalin uduma shine bayan ƙasa wannan lirayin da muke gani a bayan ƙasa kamar fatar abu daga ƙasa ai fatar ta shine wannan lirayin da ake ledewa a diba sama to saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ne daga tarin lirayi daban-daban na bangarori daban-daban na duniya gabas da yamma kudu da arewa aje a debo nan sai aka hada aka cakuda Allah madaukaki ya halicce shi da hannunsa sannan ya busa masa rai dan kuma sannan ya zama abin da muka gani sannan shi kuma aka balli kirjin abin da kashin kirjinsa na hagu aka halicci matarsa Allah kuma mai iko ne akan kowanne abu to haka da ya halicci annabi Adam shi yasa malamai suka ce dalilin da yasa ya zama wasu al'ummomin sun zama wasu farare wasu bakaki shine sabanin kasar da aka debo ta wurare da yawa yadda wasu malamai suka ambata kenan Allah shine fi sanin menene ya gudana ya dai halitta annabi Adam ya busa masa rai ya sa masa sunan Adam to nan duk dan Adam ya shiga cikin wannan kira kamar da muka ji Allah ya ce innaka ma da autani muddin da ka roke ni wa rajautani ghafartu laka to anan malamai sun tattauna sun ce tunda Allah ya ce ma da autani muddin da ka roke ni wa rajautani kuma ka kaunaci ka sa fata ka sa tsammani mai kyau cewa za a yi maka kaza na alheri to Allah ya ce zai maka wannan kalmomi guda biyu suka ce sai an dube su sosai ba haka kawai rahamar da gafarar take zuwa ba akwai bukatar na farko addu'ar addu'ar da sharuɗanta kuma a sami wato komawa zuwa ga Allah a cikinta na farko a sami ikhlasi sai ya zama addu'ar da kai ta da ikhlasi sannan addu'ar da babu gafala Abdullah bin Abbas yana cewa Allah subhanahu wataala baya karbar addu'a daga zuciyar da take gafalalliya sai zuciyar da a lokacin da take addu'ar tayi tsam Allah ne kawai a gabanta a tunaninta wannan duk sharadi ne sannan a samu kaskantar da kai kada lokacin da mutum yake addu'a kuma yana jin girman kai a zuciyarsa shi ma wannan Allah baya son wannan ba zai karba sai a shekenan sai an samu ikhlasi da kuma wato wannan kaskantar da kai tare da kuma lisina zuciya ta zama tana tare da mutum sannan ya zama mutum a zuciyarsa yana sa ran Allah zai bashi wannan abin da yake so shi yasa ai akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da yaji wani mutum nan yana cewa Allahumma ghfirli in shi'ta ya Allah ka gafarta min in ka so sai ya hana shi yace Allah babu mai tilasta masa kuma abin da yake so shine ayi azama a cikin roƙon da za a yi masa ma'ana ka yanke katkace ya Allah kaza nake so duk abin da zaka roƙa a matsayin ka na dan adam to babu abin da zaka roƙa wanda babu shi a taskar Allah dama duk abin da zaka roƙa yana cikin hududin abin da ka sani ne ko akwai dan adam da zai roƙi abin da bai sani ba sai dai sai ya bar wa Allah sani sai ya Allah duk abin da ka san alheri ne ka bani ko na san shi ni ko ban sani ba wannan zai zama amma indai zaka ayyana abu to labudda an yakuna fi hududi ma alimta indai har zaka ayyana ka ce ya Allah kaza nake so to sai ya zama dama wannan abun sananne ne a gurinka to duk abin da ka sani kuwa to Allah ya san shi haka ne ko ba haka don haka ashe ana son lokacin da zaka yi addu'a ka roki Allah kat kada ka riƙi cewa Allah to indai abin nan kaza ne ya Allah ka bani ko kuma ya Allah in ka so ka bani baya san haka ba domin in kana cewa in ka so kamar kana nuna akwai abin da zai iya gagararsa Allah ko ba abin da ya gagare shi don haka ka roki Allah ya Allah ina son kaza muddin dai kaza din nan alheri ne shi yasa ai ina jin mun sha magana akan wani hadisi na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya addu'a to addu'an nan tasa bata faduwa kasa banza ko mun faɗi wannan anan a wani lokaci menene abubuwan da za a yi masa ko a bashi abin da ya roƙa a bashi wani lada a aljanna aje masa a lahira ko wata masifa da za ta same shi a kawo da ita wannan su ne abubuwa guda uku yawa ma'ana muddin da ka ɗaga hannun nan ka ce ya Allah kaza da kaza ka roƙe shi to ba za ka aje hannun nan ya zama ba abin da za ka samu ba kai Allah da rahama yake shi fa fushi yake in ba a tambaye shi ba zai fushi da ɗan adam ba kamar ɗan adam ba ne in kana yawan roƙonsa sai fushi a'a shi Allah fushi zai da kai in ba ka roƙonsa kuma in ka roƙe shi shi yana kallon maslaharka ya san abin da zai je ya dawo dangane da kai duk sirrinka yana nan a buɗe a cikin lauhul mahfuz a gabansa zai ga wannan an haife shi ran kaza zai kaza zai kaza ba a rubuta masa kaza ba to in ya roƙa ku kyale shi ku ba shi kaza a duniya ko a tsare shi daga kaza din nan kila da an rubuta kaza zai same shi lokacin da mala'iku suka zo masa busa rai ana jin mun taba wannan zancen shi ba ko lokacin da mala'iku suka zo mala'ikan busa rai yazo zai busa wa dan adam rai ana umartarsa da abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id ko yawa da rubutun abin da zai ci na arzikin sa da kuma ajalinsa shekaru nawa zai a duniya duk sai a rubuta a ce mala'ika je ka rubuta masa kaza sannan da aikin da zai aikata da zamansa dan aljanna ko dan wuta tababbe ne ko shiryayye haka za a rubuta to a cikin wannan rubutun na mala'iku in Allah ya so yana shafe su ya tabbatar da abin da ke gunsa a lauhil mahfuz shi na lauhil mahfuz ba a canzawa amma na hannun mala'ikun nan shi ake canzawa in an rubuta wa mutum wata musifa za ta same shi wata rana abu kaza zai zo za a buge shi za a hatsarin mota wani inda wata bishiya za ta fado masa a kan gidansa za a yi gobara ko makamancin wannan to saboda addu'an nan da yayi ya ce ya Allah ka bani kaza ka bani kaza sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zama cewa a lauhil mahfuz ba a rubuta wannan abun zai same shi ba to sai Allah ya ce musifan nan da aka ce za ta same shi ku cire ta ku duba rahmatin Allah ko kuma a ce ku aje masa wani lada babba a aljanna in yazo zai same shi shi ma kansa sai mamaki ya Allah wannan kuma ne me sai a ce saboda addu'ar da kai ka roki Allah subhanahu wataala an aje maka abu kaza ashe kiran kun ga addu'an nan ibada ce kusan bai kamata ma a ce musulmi sai an nuna kullun ana kiransa yi addu'a yi addu'a yi addu'a ba kullun irin halin da muke ciki kullun a ce to jama'a abubuwan fa ne muke ciki sai addu'a to muka hira mu ne zamu ce sai addu'ar amma in muka tashi ba mu ne ba za mu yi addu'ar ba ko ba haka muke yi ba da yawa idan da kowa daga cikinmu na taɓa faɗan wannan wata rana nake cewa da a ce a lokaci guda mutanen da suke dutse ko suke jigawan state ko Najeriya duk musulmi a ce wani dare Allah ya ba mu taufiki kowa ya tashi ya salla raka'a uku ta ƙarshen dare ya ɗaga hannunsa a lokacin ya Allah halin da muke cikin nan marar daɗi ya Allah ka musanya mana ka ba mu mai daɗi ka ba mu kwanciyar hankali ka tsare addininmu ka ba mu natsuwa ku ga in Allah bai mana wani abu amma mun zauna mu gani muke in addu'ar ba mu ga an yi ta yanzu amsar ta zo yanzu ba kaman ba da gaske ba ne Allah ba haka yake mu'amala da mu ba shi ne mu'amala da mu ne gwargwadon maslahar mu ba gwargwadon iliminmu ba saboda shi ke da ilimi mu ba mu da ilimi me yasa a riwayar hadisin istikhara addu'ar istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu mai hikimar wannan kai ne mai iko ni ba ni da iko kai ne mai ilimi ni ba ni da ilimi Allah ya san gaban da bayanka da samanka da kasanka hannunka da abu da damanka da agunka komai naka ya sani duk abin da zai zo maka na alheri na sharri ya san shi ashe shi yafi cancanta ka roka ka dauki waɗannan abubuwan matsalolin ka to kanka aje masa ya Allah kai ne mai kaza kai kai saman nan kai kai kasan nan ku duba wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi lokacin da aka zo yakin Badar yake cewa ya ga adadin kafirai mutum sun kai 1000 adadin musulmi 313 ya daga hannunsa addu'a yake yana jijjiga hannu haka ya Allah in ka bari aka halaka mutanen nan to shikenan ba za a bauta maka ba a bayan kasa waɗannan ƴan 313 nan su kadai sun suka imani da kai ya jijjiga sai da Abubakar ya zo kama mayafinsa yace kafaka munashadatu rabbika yace wannan magiyar da kake ubangijinka ta isa haka bari haka Allah zai amsa maka addu'a kun ga uba shi fa yana da yaqini cewa nasara ta sace amma duk da haka ya risina ya kwantar da hankalinsa ya kaskanta gaban ubangiji yace ya Allah gashi to yanzu idan da za a ce kowa daga cikin mu zai rika nuna irin wannan matsaloli ya Allah halin da aka shiga din nan ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah zanuban nan da suka min yawa ya Allah ka gafarta su ya Allah ƴaƴan nan kai musu albarka ya Allah duk fitinin nan da ƴaƴan mu suke shiga da kaucewa daga hanya da rashin tarbiya ya Allah kai mana magani Allah mu dauki zai mana duniyar ba wata duniyar bace daban irin ba irin ta manzo ita ce dai duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan ma'ana ba wata duniyar muke ciki daban illa yanayi da ya canza halayen mutane da ya canza ilimi da ya canza a zamanin sa akwai takawa akwai tsoron Allah asirri da bayyane a zamanin yanzu kuma babu ko kuma sai kada wannan shine bambanci don haka in muka juya muka koma ga Allah din nan Allah shine fa wannan Allah da ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya bashi wannan irin garantin ya karba masa addu'a din kuma ku tuna har yanzu addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi lokacin da mutanen Taif suka koro shi daga Taif aka jefe shi har aka cika masa takalminsa da jini sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan wata addu'a da Ibn Ishaq ya ruwaito gudan dai isnadin Ibn Ishaq yake daga cikin abin da yake faɗa cewa ya Allah gawa zaka wakanta lamarina, ma'ana yau zaka banni, gawa zaka banni ga wani mutumi wanda yake nesa, ko kuwa aduwin da yake mallaktahu amri, wani abokin gaba da ka mallaka masa ka dora shi a kaina, har sai yake cewa in dai ba fushi kai da ni ba fala ubali, to ban damu ba, amma kuma rahmatuka ausa, rahamar ka dinnan ka cire min wannan bala'in, to ina kaunar haka tana da yalwa, ita yalwan nan nake hangowa. Ruwa ku ga halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga, ya roki ubangijin sa yana cewa ashku ilaika da'afa quwwati, ya Allah ina kukan ina kawo karar wato rauni na wa hawani alan nasi, da kuma rauni na da wulakantuwa ta gaban mutane, gashi mutane sun zage har suna jifa ni, ku ga yana fada yaqini cewa Allah madaukaki zai taimake shi, amma duk da haka saboda addu'a tana da muhimmanci, tana da daraja, shi yasa ya daga hannun sa ya roki Allah, a lokacin kuma mai Allah madaukaki yi masa. Sai aka turo mala'ika Jibril tare da mala'ikan duwatsu, ko mala'ika Jibril ya rako shi ya ce wannan shine mala'ika mai kula da duwatsun duniya baki daya, ya aiko Allah ne ya aiko shi ya nemi umarninka, in ka bada umarni a halaka maka gaba daya da Taif gaba daya ba wanda zai zauna ciki. To amma da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam me yayi a lokacin ne, saboda tunaninsa shine addinin Allah ya ci gaba, sai ce a'a kar a halaka su, ina roƙon Allah madaukaki ya bar su su haifi ƴaƴan da a cikin ƴaƴan za a samu wanda za su zo su yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kuma wannan abin shi ya faru, kun ga ashe abin da nake so in magana dai anan, addu'an in an shiga hali marar kyau to ba ta faduwa haka, ko dai Allah madaukaki ya biya maka abin da kake so, ko kuma ya aje maka wani lada a aljanna a lahira, ko kuma ya zama cewa ya kawar maka wata musiba a ta musamman. Shi yasa Umar bin Khattab yake cewa inni la ajidu hammad du'a, a inni la ajidu hammal ijaba walakinni ajidu hammad du'a, yace ba wai amsa addu'a ce take damuna ba, take da wahala bane a gani na, babban abin da ya damu shine in zama dai Allah ya ban tawfiki in yi addu'a, in dai nayi addu'a to ina da tabbas cewa lalle wani ɗayan abubuwa uku nan za su faru. Don haka ƴan uwa mu riƙa yin addu'a, babu halin in aka ce kuma mu riƙa addu'a, ba na nufin cewa mu je mu wakilta wasu su ne za su yi mana addu'a, a je a ce a samu malami a bashi kuɗi ko a yi menene, kowa yana cikin musibar nan da muke ciki, ba ka buƙatar ka bashi wani abu sai ya addu'a, shi ma yana buƙatar ya yi addu'ar a samu kwanciyar hankalin da zaman lafiya, in ba haka ba addinin nasa ba zai iya ba, ko ba haka ba, to da malamin da ba malamin ba kowa ya dinguma ya ɗaga hannunsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya roƙe shi, Allah ya yi abubuwa marasa daɗi, Allah ya ƙara ba mu natsuwa da kwanciyar hankali, ya kuma tsare mana a lafiyarmu da addininmu. To sai ce kuma wa rajauta ne, na'am na'am ai ai sharuɗin suna da yawa, su kansu sharuɗin sun kai 10 wani abu, na faɗi wannan ne a takaice yau, amma daga cikin su akwai wannan, ina kuma mun karanta da mu a cikin wannan hadisi har mun ambato da yawa daga cikin su, hadisi na 10 din daga cikin su akwai wannan din da ka faɗa, daina cin haram, domin in ana cin haram addu'a ba ta karbuwa, yauwa wannan ina daga ciki, ko kuma wasu sharuɗin dai daban wanda in kun tuna su kun koma darasin da muka yi a wannan littafi din a hadisi na 10, insha Allah za ku tuno su, akwai littafi na malamin mu Professor Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, yana da littafi da ya rubuta sunansa Fiqhul Adhiyati wal Adhkar, juz'i wajen hudu ne, wato fiqhun da ke cikin addu'a da kuma zikiri, waɗannan abubuwan da yawa zaka same su a ciki, in ba dukkaninsu ma gaba ɗaya, sharuɗan addu'ar da ina da kuma mawaqi'u ijabatu du'a, shi ma na so in faɗi wannan, suna nan malamai duk sun ambata, mun kuma taɓa faɗin wasu a cikin darussa da suka gabata, ko wuraren da ake karɓar addu'a da kuma lokutan da aka fi karɓar addu'a, wani lokuta ne, yawwa ƙarshen dare na ciki da lokacin sujada, lokacin saukar ruwan sama, yawwa da bayan kiran sallah, tsakanin kiran sallah da iqama, duk wannan suna ciki. Haka in ka je aikin haji a safa, a kan safa da kan marwa, da lokacin in ka zo gun jifa ranar 11 da 12 da 13, jifa ta majefa ta farko da majefa ta biyu banda ta ƙarshe wannan tsayuwar da za a yi addu'a ita ma tana da muhimmanci addu'ar mash'ar al-haram in an zo muzdalifa addu'ar arfa babbar kenan wanda wannan bata faduwa to duk waɗannan wurare ne da ya kamata mutum ya rika kula da su a yayi addu'a a tashi tsakiyar dare din nan a lokacin da Allah ne fa saboda rahamarsa yake saukowa daidai da inda muke yana cewa ina mai neman kaza in bashi ina mai zunubi mai neman a gafarta masa la ilaha illa wato rahamar gatan da Allah yake mana wallahi da mun san shi da ba za mu saba masa da kowa zai zauna ya tsamme shi kai Allah ne yana tausayin mu shi ne fa zai zo gun kai sai kai ka tuba mun wai a gafarta maka ba wai kai zaka tashi ka je kai sallah ka koma gun sa ka ce ya gafarta maka ba a shi ma yana tambayar kai ka zo ka tuba a gafarta maka to zamu ji abin da kuma ya faɗa mana a wannan hadisi din yawa mu ci gaba saboda kada lokacin ya kure ba mu gama shi ba yana cewa ma da autane muddin da ya ka roƙe ni warajauta ne kuma ka sa rai to nan abin akwai buƙatar bayani warajauta ne malamai suka ce abin da ake yi lokacin da za ka yi addu'a ka sa rai shine muka dan taliki da zuko ka sa ran eh lalle Allah zai biya maka wannan buƙata din kada ka riƙa yi kana kokonto kai ai zuluban nawa ne ma sun yi yawa ina ga ma in na roƙe shi ma haushi na yake ji ba zai amsa min to Allah ba mutum ba irin alakar mutane yake da mutane da dan da bayinsa ba Allah subhanahu wa ta'ala alakar da sa alaka ce ta da mahalicci da bayinsa dan haka kada ka ce zaka ji tsoro kuma duk girman laifinka shine abin da zamu zo muji sai Allah ya ce ghafartu laka zan gafarta maka ala ma kana minka me ma'anar wannan ala ma kana minka duk ma irin laifin da kai wasu malamai suka ce nan ana kallon hajiman ne duk girman laifin da kai kowane irin laifi ne muddin ne bai kai shirka ba yawwa sannan wasu malaman sai suka ce abinda ake nufi walau takarrara zalika minka ko da ka maimaita shi ne har suka yi bayani suka ce idan mutum ya yi zunubi sai ya tuba tuba na suhan mai tuba na suhan tuba mai sharuɗan nan mai kyau ingantaccen tuba in dai har an samu waɗannan sharuɗan guda uku a ciki suka ce tuba ya karbu dame na farko an nadamu alama fata ko nadama akan abin da ya kufce ɗin na laifi na biyu me niyya cewa ba zai koma ba sannan kuma a lokacin da yake laifin ya daina shi ne na uku yawwa an yi turkal ma'asiya fi sa'atiha lokacin da kake laifin ka daina in yana alaka da haƙƙin mutane shine na hudu to a mayar musu haƙƙi to duk mutumin da ya saba wa Allah kuma ya tubar wa Allah da waɗannan sharuɗan guda uku misali zinaci menene ya aikata sata yayi ya koma ga Allah ya ce ya Allah bayan yayi nadama yayi niyya ba zai koma ba sannan kuma ya bar abin a lokacin to Allah madaukaki zai karɓi tubansa to sai malamai suka ce to in ya dawo ya sake yi fa an rushe wancan na farko ko tuban farko ya karɓu malamai suka ce tuban farko ya karɓu at-taubatu tajibbu ma qablaha saboda tuba yana yanke abin da yazo kafin sa kamar yadda mutum inda ba musulmi bane sai ya musulunta ana cewa za a kama shi da laifin sa na kafin musulunci a'a duk abin da ya aikata na laifi daga ran da ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah to laifin sa duk an yafe masa kun ji kanshin yadda Allah madaukaki rahamarsa take ka duba yadda kafiri yake kafirci ina ji wata ran mun taɓa zance a nan wani lokacin na taɓa jin wani yana cewa shi wane kuwa a ce wane ne irin yadda ya cuce addinin musulunci ya faɗi sunan wani mutumi shi yana ga gaskiya bai kamata a ce ya tuba wa ya musulunci saboda an yi hasarar azabar da za a yi masa da ya cuce musulmi to wannan tunani ne irin naka na ɗan adam Allah shi ba haka yake ba duk irin azabar da ku duba ku ga wa aka cuta a addini ta hanyar addini irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda domin shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai musulmi ne in ka harare shi fa ka fita daga musulunci harara in kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama kafiri kasan kuma ya mutu a lokacin wuta zashi saboda wannan bawan Allah ba a wulakanta shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ku duba kuga kafiran da suka jefe shi, suka zage shi, suka sa masa tumbin dabba a kansa yana sallah, aka kore shi daga garinsu. Ran da ya ci nasara abin nan Makka, da ya shigo aka yi fatu Makka. Me yayi? Ai mun faɗa hadisin ranar fi wancan darasin ko? Da yake cewa man dakhala dara Abi Sufyan me? Fa huwa amin. Duk mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan to amintacce ne. Da aka fito da kafiran nan lokacin kafiran Makka, sai suka ce akhun karimun ibnu akhin karim. A lokacin za a nuna masa shi karimi ne, mai karimci ne. Mun san ka kai mai daraja ne, mai karimci ne, kuma ɗan uwa ne mai karimci, domin sun san babansa ɗan uwansu ne. A lokacin me ya musu? Sai ya tambaye su, me kuke tsammani zan muku? Domin sun sa ran gaba ɗaya kawai binsu za a yi ɗaya a yi yanka su, tunda ya samu ƙarfi yau a kansu. Amma sai ya ce idhabu fa antum mutlaqaw, ku tashi ku tafi, an sake ku yau, 'yan tattu da ku, kowa je abin da ya gida. Da kafircin fa ba la ilaha illallah suka ce ba, a lokacin nan da kafircin yake sai su tafi an yafe musu. Mun fahimci wannan? Wannan abin da ya musu shi yasa da yawansu a lokacin suka musulunta. Kaga ashe kenan, wato idan mutum zai zama alakar da wato yawa, abin da ke so in faɗa shi ne, wanda suka yi wa mutum wannan irin abun, suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan abun, ai babu wata cuta da aka musulunci da ta kai wannan, tunda an taɓa addinin, an taɓa manzon addinin. Amma duk da haka me ya faru? Allah madauki ya karɓi musuluncin su, bal daga cikin su ma akwai da su suka yaƙi, suka shigo da wasu ƙasashen, suka zama musulmi. To idan wato tunaninmu ne ɗan adam, kawai sai ka dubi laifin mutum, sai ka ce kai wannan kai wani fa, ai bai kamata ma a ce an gafarta masa ba, to ai abun ba a hannun kanki ba, abun a hannun Allah yake. Duk kafircin mutum rana ɗaya sai Allah maɗauki ya karɓi musuluncinsa, kuma duk abin da ya yi, idan ya kashe musulmi miliyan ɗaya, wannan musuluncin la ilaha illallah wannan ta yafe masa duka abin da ya bayar. Kun ga shi yasa yake da muhimmanci wato mu mai da hankali kan wato kiran mutane zuwa ga wannan addini ɗin. Da bayanin kyawun musulunci da alherin da ke cikinsa da hali mai kyau a cikinsa, duk mutumin da ya jahilci musulunci shi ne kawai zai ƙi shi. In ka ga mutum ya ƙyamaci musulunci, to wallahi bai san shi ba, bai fahimce shi ba. Kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa, yake cewa ba zai yiwu ba ka ga mutum ya fahimci musulunci yadda musulunci yake hakikatan, ya gane shi, ya gane rahamar Allah da alherin da ke cikin addini da kuma wato ladan da mutum yake samu in yana musulunci, sannan ya zo ya juya masa baya ragbatan anhu, sai dai ragbatan fi ma yahsulu alayhi min ad-dunya. Yace kaga mutum waye ce yana kyamar musulunci, musulunci ba gaskiya bane, bayan ya fahimci gaskiya ne, yace ba za ka samu wannan ba, sai dai zaka ga mutum ya bar musulunci saboda kudayin abin da zai samu na duniya. Yanzu waɗanda kiristoci suke biya, suke bi lungu-lungu, suke kiristantar da su, da me suke bi su? Abin duniya ne. Yau a ɗinka musu kaya, a gyara musu wuta, a tona musu rijiya, duk sati a kawo musu kayan sawa, da yaransu biskit da bal da menene a riƙa kawo musu, sai su ce ai waɗannan mutanen sun fi kirki. Saboda shi mutumin da yake jahili, kullum abin da yake aunawa aikin masu wannan addinin da aikin masu wancan addini, ba aƙidar ya karanta ba. Shi yasa sai ce an ga musulmin nan ma suna kaza, suna kaza, suna kaza, kuma ga waɗancan su kuma wanda ba musulmi ba suna kaza mai kyau, suna kaza mai kyau, ashe kenan waɗancan sun fi. Wannan ba mizani ba ne. Yawwa laifin musulmi dan muna kuskure, muna laifuffuka iri-iri, muna cin amana, muna ƙarya, muna menene, baya nufin musulunci ne ya koya mana mai wannan. A'a, musulunci kowa ya karanta shi ya san bai koya mana ba. Amma sakacinmu ne da laifinmu ya sa muke yi, kuma Allah Ubangijinmu mai gafara ne. Ina fatan fahimci wannan. Don haka babban abu shi ne mu ja hankalin al'umma ta karɓi wannan addini ɗin. To sai ce alama kana minka, duk yadda wannan abun ya maimaita, ashe kenan in kai laifi ka tuba. Abin da za a duba shi ne shin tuban da kai na farko na haƙiƙa ne, in dai a lokacin da kai ya cika sharuɗansa, to Allah ko ba zai saba alƙawarinsa ka yi tuba mai kyau ya ƙi gafarta maka ba. Ba saboda bai san cewa nan gaban za ka zo ka sake ba ba. Mun fahimci wannan? Domin yana nan a gunsa shi a rubuce cewa za ka dawo ka sake laifin. Idan da wannan abin da ke lauhul mahfuz din zai aiki, to ba zai gafarta maka ba. Mun fahimci abu? To mu'amalarsa ta wajen gafara yanayi mana ita ne gwargwadon yadda mu muke fahimta. ina fata mun fahimci abu yadda mun muka idan ka karkata ka koma zuwa ga Allah ya Allah ka gafarta mun kai kuka ka zubda hawayenka to Allah mu dauki sai kalli wannan a matsayin cewa ai ka yarda da shi a matsayin ubangiji kuma ka komo zuwa gare shi to tunda kana da wannan a zuciyar ji kamar an gafarta maka tare da cewa ya sani a rubuce cewa zaka dawo ka sake yi ina fata mun fahimci wannan nukta tana da muhimmanci yawa akwai babi da malamai suka yi magana mai zurfi a babin aqida dangane da abin da ake cewa al-khawf war-raja me ma'ana al-khawf war-raja khawfi shine tsoron azabar Allah raja'i kuma shine kauna da fatan samun rahmar Allah to sai malamai suke cewa wanne bangare mutum zai rinjayar akan ɗaya a rayuwar mutum in kana rayuwa a matsayinka na musulmi zaka fifita tsoron Allah ne kullun tsoron azabar Allah tarika rikita ka karazana ka guji laifi ko kuwa zaka fifita maganar abin nan fata ne da kauna cewa ka inna Allah ghafurur rahim shikenan sai ka saki jiki kai ta laifi wanne ake yi na farkon yawa gaba ɗaya ake hadawa ana hadawa gaba ɗaya ne ya zama kana tsoron azabar kana kuma fatan rahmar Allah madaukaki wannan shi yasa har suka musalta dan adam suka ce dan adam kamar tsuntsu yake babu dama kaga tsuntsu ya tashi da fuffike daya to fuffike daya na dan adam khaufi ne fuffike daya kuma raja'i to in kaga ka tashi kana rayuwa ka rayu a haka abubuwan ka za su daidaita in ku ka fifita nan to zaka fado in ka fifita nan ma zaka fado in ka fifita janibin tsoro kullun tsoron azabar Allah ne sai ya zama cewa ka rikita kanka ka hargitse ka kasa yin komai makirkita ma zaka rike saboda tunanin azabar Allah a jahannama duk inda kaji an faɗi wata aya ta azaba sai kaga mutum kamar ya faɗi saboda tsoro in ya fifita wannan kuma sannan in ya wuce iyaka a fifita gefen tsoron nan to zai shiga cikin mazhaban nan da suke kafirta mutane akan zunubi kamar kawarijawa girmama ayoyin tsoratar wannan shine ya kai su suka ce kai duk wanda ya zunubi ma kafiri ne su kuma nan gefen shi kuma idan ka girmama shi ka fifita gefen raja'i kullun abinda kake kallo baka tsoron azabar Allah baka kallon cewa zai kama ka sai kallon cewa a Allah ai mai gafara ne haba duk wannan irin rahama da yayi mana ya ce in mai kaza zai kaza haba da Allah ku kwantar da hankalinka je kai abinda kake to a lokacin nan sai ka samu kanka ka halatta wa kanka yin zunubi ashe kenan hanya madaidaiciya ita ce mai ka kama nan nan din daidai tsakiya nan ma daidai tsakiya sai ka ka zauna lafiya yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu adalci a duk abin da zamu a shi yasa wani bawan Allah da yayi dan akwai yawa dangane da wannan abu na kafin in zo kan wannan daga cikin ayoyin da suke nuna mana maganar khaufi wasu malaman suna cewa ai Allah madauki yana cewa waliman khafa maqama rabbih min jannatan wanda ya tsoraci tsayuwa gaban ubangijinsa yana da aljanna har biyu Allah madauki zai bashi to wasu malaman suka ce a tunda haka ne a fifita gefen tsoro tunda gashi an ce har aljanna biyu zaka samu wasu kuma suka ce a duba a hada tsakanin su wanda shine malaman ahlus sunna suka rinjayar cewa a hada tsakanin khaufi da raja'i saboda mai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in yawa suna roƙon mu ragaban wa rahaban me ragaban da kwadayi da kuma tsoro ashe kenan abinda ake so abun bawa ya hada waɗannan abubuwa guda biyu ya zama da'iman yana tsoron azabar Allah yana kuma kauna da fatan rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to muna fatan rahmar Allah to anan shine abinda ake nufi da alama kana minka bisa duk abin da ya kasance daga gare ka ina fata ku fahimci wannan din ma'ana koma mai ka aikata duk laifin da ka aikata duk girman sa Allah subhanahu wa ta'ala na gafarta shi an tuba lazu ina cewa sai in ya zama shirka ina nufin in an mutu amma in ba a mutu ba ko shirkar Allah na gafarta ta ba shi yasa muke magana da abin musulunta kafiri ba ai da shirka yake ta yi to in ya tuba ko Allah zai gafarta masa don haka duk girman zunubi kowane iri ne in an yi tuba mai kyau to Allah na gafarta shi la ilaha illallah to sai kuma yake cewa wala ubali ban damu ba kuma shi kuma me yake nufi a nan da yace ban damu ba ma'ana kar kai tsammani in ya azabtar da kai zai samu wani amfani ba wani amfani ko kuma idan ya gafarta maka rahamar da ya baka ta rage rahamar da take gunsa shi ma duk babu shine abin da yake nufi da wala ubali din ma'ana ko me ka aikata ba ruwa na zan gafarta maka Allah da rahama yake sai nana ta sai ce yabna adam ya kai dan adam law balaghat dhunubuka anana samai da a ce zunubanka za su kai can tsatsakin sama can wato kololo sama a'la samai nan ce anan usman sun fassara kashi sun ce a'la ake nufi wasu kuma sun ce ana nufin gajimare domin yazo su anan ana nufin gajimare kace da wato zunubin mutum za a tara shi idan da za a yi a jassada shi a maida shi jiki yau kaman dutse a ta tara shi a ta tara shi a ta tara shi to da zai kai kololo sama yanzu a duk gine-ginen da muke yi a duniya akwai skyscrapers din da ake fada akwai wanda ina jin yanzu zuwa nan aka kai ne masu bin abu to kaga hawa 150 har yanzu iya hawa 150 muke ko babu wanda ya kusa da su ga abin nan din ya kusa da gajimaran ko a ce ya kusa da wato sama ta daya sama ta daya ne kuna ganin sama haka kamar wani abu ba wai nan take ba yau kun ga yadda rana take ai in ta fito a cikin saman muke ganin ta ko yauwa to rana tsakanin mu da ita lissafin abin nan masu ilimin kimiyya mai suka ce mil 90 abin nan miliyan 93 ba mil lokacin ana lissafin mil in ka harba shi zuwa kilomita nawa zaka samu miliyan guda 93 tsakanin mu da rana irin wannan kuma zafin da kuma lokacin zafi da muke cin zafin ta jikin mu to da a ce ka tara zunubai sai girman wannan farana da muke gani kuma girman ta yafi wannan duniya da muke ciki yafi duniyar nan da muke yawo nan kai kana tafiya daga Kano zuwa Lagos kilometer 1000 da wani abu zuwa mai 1000 ka gani ka je ka dawo sai ga duniyar kaman kai nisan wani abu in ka tafi wata kasa ma sai ka ga to ba wanda zai ce maka ya je ya tsallake duniyar ya fada ko kun taba ji babu da aka ce a dunkule take to ba a dunkule take da shakalin yadda zaka iya fada wani wuri ba yauwa a dunkule take da duk inda ka je flat yake abin nan firashin haka Allah madauke shi ya sa mana ita ko yauwa to duk inda ka je haka Allah son ta Allah ya sa yanzu kamar ka dauko wani misali da wani malami yake bayarwa mai ilimin wannan harkar kwatanta ilimin musulunci da kuma ilimin science na zamani yace kamar ka dauko abin nan masaki babba sosai da yake hannunka sai ka dauko kiyan shi sai ka dora shi zai ta tafiya har ya zo inda yake karkace din nan zai iya biyowa ta kasan kuma ya sake dawowa ba tare da ya fado a ce saboda kasar ta kare abin nan ko wannan kokon ya kare ba ko yau duk da ya zagayo shi a cikinsa din zai ta yawo kuma a nan din yake yau don haka ashe ba magana ce take ce ka san iyakar wani to abin da ke so ba da misali shine da zaka tara zunubai a sai sun yi tili su cika duniyar nan su tafi can sama sun kai kololuwa sama duk zunubin ka ne da za a maida shi kamar huluna a tara yau kai dai gobe kai daya su kai wannan tsawon inji Allah madaukaki yace law balagat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani sannan ka nemi kai istighfari ka nemi gafara a wurina mai Allah yace gafartu laka zan gafarta maka akwai hadisi ne kai wannan nuna mana raja'i shine abin da yasa malami suka ce babu hadisi duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wannan hadisin raja'i wato sa maka hope a rayuwa kar ka yanke kauna kuma wannan hadisin yana fassara mana fadin Allah madaukaki qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya kubayina da suka yi barna akan kawunan su kada ku yanke kauna daga rahmar Allah duk barnar da kai ka sani cewa Allah madaukaki yana gafarta dukkan zunubai kuma shi mai gafara ne kuma mai jin kai ne kaga ashe kenan kada ka zo kana cewa wallahi nayi kaza nayi laifin da nake tsammanin Allah ba zai gafarta mini ba a'a babu baka isa ba mun gunje nan idan mutum yana ga zunubin wani abu ne da zai yi har ya cin kawo zai ce shi zunubin sa yayi yawan da Allah ba zai gafarta ba sai a ce masa bai isa ba rahmar Allah ta fi karfin wannan yau duk laifinka Allah subhanahu wa ta'ala na gafarta shi babban abin da ake so shine ya zama ka nemi gafara kuma da sharadin sa Allah madauki gafarta mana gurbin mu baki daya sannan sai yake cewa ya ibn adam kun ga an faɗi wannan sau uku kenan yawa sannan sai ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya kai dan adam da zaka zo mun da kusa da cikin kasa khataya an ce qurab ana nufin qurbu mil'i kusa da ciki wasu kuma malami suka ce qurab ana nufin mil'i mil'i ana nufin cika ga cika kasa yanzu wannan kasar da muke zaune akan ta a ce gaba ɗayan ta cike take duk zunubanka ne na iya ku duba yanzu ko cewa akai cikin masallaci na zunubanka ne ai da yawa ko ba haka bane yau ballantana a ce maka duk duniya a tara su guri daya a tara ta guri daya da gari kaza da gari kaza da kasa kaza gaba dayan ta duniya duk yadda zaka kalle ta a dunkulen nan a ce duk zunubin wane ne wannan to Allah yace da zaka zo masaran tashin alkiyama in ka mutu da irin wannan zunuban to amma ga sharadi sai yace thumma laqitani la tushriku bi shay'an amma ka hadi da ni baka tarayyar kowa da ni ma'ana babu shirka tare da kai Allah ya ce la ataituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma zan zo maka da cikin kasa din in kwatan kwacin cikin kasa a ciko kasa ino da kasar fa ba tifa dai ba kasan nan da ake ce ma wato duniya yawa a cika maka duniya gaba daya duk maghfira ce duk gafara ce Allah zai baka wace irin rahama ce wannan wannan sai Allah mabuwayi sai ce la ataituka bi qurabiha maghfiratan yace rawahu at-tirmidhi kashan wannan hadisi din ke shi tirmidhi ya rawato shi kun ga nan ya kira dan adam har sau uku na farko yace ya kwadaitar da shi akan yin addu'a tare da raja'i ba tare da yanke kauna ba a ya rika sa rai cewa Allah zai karba to wannan abun kar amanta da shi na biyu ya kira shi yace da a ce zunubansa sun kai saboda tsawo sun kai kololuwar sama to zai gafarta masa a wannan na farkon bai sa masa sharadin maganar muddin dai baka haɗu da ni kana shirka ba ya nuna kenan a nan duniya kafin a mutu duk girman laifin mutum Allah madauki zai gafarta masa haka nan kuma in ya mutu din amma kuma wannan na uku da ya faɗa zai zama sharadi a wannan da kuma na biyu kun fahimci wannan yawwa duk da annabiyin ba faɗa ba wannan sharadin dama am ne domin dama Allah madauki ya gaya mana a cikin alqur'ani ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta mutum ya mutu yana shirka da shi amma yana gafarta abin da bai kai wannan ba ga wanda ya so ashe kenan duk girman laifin mutum duk irin abin da yake ko meye shi ya taru yayi yawa yayi ya tuba ya sake komawa ya tuba ya sake komawa ya tuba ya sake komawa Allah madaukaki na gafarta masa illa dai naga wata magana da wasu malamai suka yi suna cewa idan mutum akwai wasu laifuka da in yana tuba ne yana komawa to Allah madaukaki yana kyale shi baya gafarta masa ce mutumin da ya aje mata ko shi yana lalata da ita ya zama cewa yana tuba yana komawa yana tuba yana komawa yace in dai akwai israri wannan shine bambancin yawa idan mutum yana tuba na gaske na hakika a lokacin da ya tuban kuma da gaske yake yi ba zai sake komawa ba to Allah na karɓi tuban komawa ne yi ne har wannan ne to amma wancan abin da suke nufi saboda sharrin da ke cikin irin wannan laifin yagewa daga cikin irinsa bala'i ne in mutum ya saba shi to saban nan shi ake ce mai israri israri shi ne ba zai yiwu a ce kana tuba zuwa ga Allah kuma sannan kana komawa cikin zunubin yau da kullum har ka saba da shi har ma ana sa maka suna da shi kaga akwai wasa a ciki in dai da gaske ne tuba to yagewa ake har abin da ba za a sake komawa ba ina fatan fahimci wannan yawa to Allah madauki ya gafarta mana zunuban mu baki daya saboda wannan ma'ana da take cikin wato wannan hadisi wani bawan Allah ya yi wasu waƙe wasu baitoci guda uku masu kyau yana cewa ya rabbi in azmat dhunubi kafratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم أبين دي كيف أنا ينا سوى يا ربي يا أبنجي جينا in azumat dhunubi kathratan, idan zunubaina sun girmama saboda yawan su, falaqad alimtu, to hakika na sani, an bi anna afwaka, cewa afwarka a azamu tafi wannan zunuban girma. Mun fahimci wannan, da kwatanta zunuban za a yi a aje su a gefe guda, to kuma da za a ce wanda ba za mu iya ba, mu kwatanta rahamar Allah da afuwarsa mu sa a gefe guda, to rahamar nan da afuwar Allah tafi zunuban nan namu yawa. Mun fahimci abu, duk zunuban da muke yi fa gaba ɗayansu da za ka tara su gaba ɗaya, to in aka ce za a mai da su wani jiki a aje gefe guda, to rahamar Allah da afuwarsa tafi su duka gaba ɗaya. Kaga ashe kenan, dama a ce zunuban za a riƙa yi ɗaya-ɗaya-ɗaya a ɗauko zunubi ɗaya a ɗauko masa afuwa ɗaya su tafi, zunubi ɗaya afuwa ɗaya su tafi, sai zunuban sun ƙare afuwoyin sun rage suna nan da yawa, shine abin da za ka gane abin sosai. Yawwa, a sannan ke cewa in kana la yarjuka illa muhsinu, idan ya zama babu mai ƙaunar da kuma fatan rahamarka da afuwarka sai mutumin da yake muhsini mai kyautata mutumin kirki, sai ce to fa man alladhi yad'u wa yarju almujrim, to shi kuma mai laifi gun wa zai koma ya roƙa. Kun fahimci nan can? Ma'ana ashe a bamu dama mu ma masu laifi ya zama muna nan za mu zo mu yi roƙo kuma mu yi raja'i. Yace mali ilayka wasilatu, ba ni da wata wasila gare ka illa raja, sai fatan nan, wa jamilu afwika thumma inni muslim, da kuma kyakkyawan afuwan nan taka sannan kuma ni musulmi ne. Wannan duk ya fassara mana wannan hadisin baki ɗaya, ko a ina muka gano wannan fassarar? Kun ga dai na farko ya nuna duk girman zunubi Allah na gafarta shi, sannan kuma ya yi mana magana akan addu'a da raja'i, ko faman alladhi yad'u wa yarju almujrimu, duk laifin mutum to ya addu'a ya raja'i, sannan kuma a ƙarshe sai yake cewa ba ni da wata hanya banda raja'in nan naka da kuma kyakkyawar afuwarka, sannan kuma bayan wannan inni muslimu, ma'ana mai ba mai shirka bane, ashe kenan Allah madauki zai gafarta maka idan babu shirka. To muna roƙon Allah madauki ya gafarta mana zanubanmu baki ɗaya, kuma ya raba mu da shirka karamarta da babbarta, ya raba mu ma da zanubai din, ya tsarkake mu, ya sa mu cikin salihan bayinsa yadda ba sai mun zo muna razana fiye da yadda ya kamata ba. Allah madauki ya hada mana da tsoransa da kuma kaunar rahamarsa. Allah ya tabbatar da mu akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akwai malam ina bada shawara littafi da a ƙara maimaita shi, ko kuma littafin usulul salasa ganin fa'idar da littafin ke ɗauke da shi. To wannan da ba ku dama za a ce ku shawara, ban san wanne za ku zaɓa ba. Ni dai a fahimtata, tunda abubuwan nan an ɗaɗɗauke su, duk wanda bai samu zuwa ba ne ko kuma yana so ya sake jin maimaitin, to ya sami CD da kaset da aka ɗauka sai ya ji insha Allah. Kuma wannan ma yana ƙara taimakawa, yana sa mutum ya tisa karatu sosai ya fahimce shi. Yanzu irin wannan tambayoyin da ake yi a ce ina kaza, me ye hukuncin kaza, da a ce koma muke mu saurari wanda aka yi recording din, a ce ka ɗauko littafin kuma kana bi, za ka ƙaru da yawa. Abinda aka yi kana nan ma kila baka tsaya ka fahimce shi ba, to lokacin da ba kowa sai ka ga daya daki kana sauraro, ko a motar ka kake sauraron CD, za ka samu natsuwa ka fahimce shi yadda ya kamata. So ina ga a koma saurare daga abinda aka yi recording din zai fi insha Allah. Wannan kuma mun kawo ƙarshen wannan littafi kenan insha Allah. Muna fata Allah madauki ya sa mana albarka a cikin abinda muka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi karatun da muka yi, Allah ya sa mun fahimci abin yadda ya kamata, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatu ya zama sababi na cetonmu a lahira, ya bamu kuma ikon aiki da abin da muka ji. Hadisan nan da muka ji na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda al-Imam an-Nawawi ya tara na daga Jawami'ul Kalim, wanda ya sa masa sunan nan Jawami'ul Kalim, wato kalmomi takaitattu amma kuma masu zurfin ma'ana. To muna fata Allah madauki ya sa mana albarkar karatun su. Allah mun tabbatar da cewa kai mai rahama ne, muna roƙon rahamarka ya Allah, kai mana rahamarka. Muna kuma gode maka bisa ni'imar fahimta da ni'imar ilimi da ni'imar zaman lafiya da ni'imar kwanciyar hankali da ni'imar duk abin da kai mana ni'ima ya Allah. Muna roƙonka saboda godiyar da muka yi wannan ni'imar, ka ƙara mana ilimin da fahimtar da kuma aiki da ilimin, kuma sannan ka saka wa dukkan mutanen da suka taimaka a wajen wannan harkar karatu da alheri, musamman ba zan manta ba na sha'awar a ce na yi irin wannan magana a gaban mai martaba amma hakika ya cancanci yi masa kalmomi na alheri amma mai yinki tsakaninmu da ubangiji gare shi ya fi da a ce mun faɗa a gabansa amma don ƙila kwaɗaitar da wasu irin alherin da wannan bawan Allah ya kafa kuma yake sha'awar alheri ya ci gaba musamman gudanar da waɗannan karatutuka wasu daga cikin abubuwan da wasu ƴan uwa ba su sani ba a matsayin mai martaba na mai martaba shugabanmu ne baki ɗaya amma za a ga cewa duk ran da bai samu karatun nan ba umarni yake a kai masa wannan abin da aka yi recording sai ya saurara gida saboda kwaɗayin shi kaɗai ya amfani fa wanda amfani wannan kasa shirya zai samu alheri zai samu alherin nan nasa tasiri zai mu kuma a cikinmu da suke shugabancin mu haka ne ko ba haka bane kuga ba na jin akwai wani da Allah madaukaki ya bashi irin matsayi irin nasa kuma yake irin wannan a ce zo ya zauna ana karatu tare da shi ina tuna wani lokaci da ya bugo min waya yana fitowa daga Hadeja cewa gashi nan na fito yanzu amma ina jin ba zan zo ba har lokacin karatu zai sai na ji nauyin abun ni in ce yau sai an nemi uzuri cewa za a zo karatu wannan abun alheri ne ba ina faɗin wannan dan misali a rage masa dafin wannan sha'awar abu ba amma sai dan gwarzantawa da kuma ƙarin addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da shi akan irin wannan mu kuma Allah ya sa mu fahimci girmansa mu bashi irin girman da ya dace a tsakaninmu da taimaka masa da addu'a waɗanda za su ji haushinsa saboda wannan abin da yake wa addini la'alla ko ba ku sani ba wani zai ji kawai mutum ya koma harkarsa addini su abin da wasu suka saba ba mai sarauta irin wannan ba zai irin wannan abin ba to ashe akwai buƙatar mu kanmu mu tana shi da addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara tsare shi ya ƙara masa kwanciyar hankali da zaman lafiya da lafiya a jikinsa da iyalinsa da komai Allah subhanahu wataala kuma ya ƙara ƙarfafa masa imani da tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah darasinmu na gaba mako mai zuwa za mu karanta umdatul ahkam a ranar laraba kenan za mu ci gaba da talata da laraba da aka saba amma ban sani ba kasancewar mako mai zuwa da litinin da talata hutu ne ko za ku amince shi ma mu yi shi laraba da alhamis ran da ma'aikata sun dawo daga hutu saboda mafi yawan mutanen lokacin da ba aiki ba sa ne haka ne yau to sai zama iya sati mai zuwa yau sai zama mun yi shi ma laraba da alhamis za mu yi littafin na alamus sunnal manshura da laraba kuma umdatul ahkam sai mu fara rana ya ce alhamis insha Allah amma in wannan satin ya wuce kuma sai mu koma talata da larabanmu yadda aka saba ina ji yanzu kowa ya fahimta babu ƙarfin mani to Allah mu kiyaye ku